Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 31 ga watan Agustan shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Baballe da kanun labarai.
An kai hari ta sama kusa da wani asibiti a babban birnin yankin Tigray, inji shugaban wani asibiti da ya karfi gawarwaki kasa da mako guda bayan ruguza yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na tsawon watanni hudu. A yau Laraba, Rasha da Ukraine sun yi musayar zarge-zarge na kai sabbin har-har a kusa da wata tashar makamashin nukiliya da ke kudancin Ukraine. Tsohon shugaban tarayyar Soviet Mikhail Gorbachev ya rasu yana da shekaru 91.
Kanon labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyar Red Cross ta ce zuwa yanzu sama da mutane 25,000 ne suka bata a Najeriya, kuma daga cikinsu yara 14,000 ne.
Abin da yake ƙasa yayi ninkin baninkin na wannan adadi da aka gani. Wannan adadin wanda suka kawo rahoto ne ka tabbatar da cewa akwai mutanen da dan wasu ya wuta basu ma san inda suka yi rahoto.
Shugaban jam'iyyar NNPP a Najeriya, Dr. Rabiu Musa Kwankwaso, ya ce aiki da doka akan masu laifi shi ne zai kawo sauƙin miyagun ayyuka da ke faruwa a Najeriya.
Ai, kamar kowanne masu laifuka dole za a bi doka ta ƙasa, kuma za mu ƙarfafa hannun jami'an tsaro wajen koyar da su abubuwa na rigingimu ko yaƙi irin na zamani. Za a so musu kayayyakin aiki.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau. Kana za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuma sauraro ku kai kuma ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. An kai hari ta sama kusa da wani asibiti a babban birnin yankin Tigray, inji shugaban wani asibiti da ya karɓi gawarwaki kasa da mako guda bayan ruguza yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na tsawon watanni hudu. A yakin da aka yi tun ƙarshen shekarar 2020, kungiyar 'yan tawayen Tigray TPLF da ke da iko da yankin da kuma gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed sun zargi juna da sabon rikici da ke kawo cikas ga tallafin abinci da ake matuƙar buƙata. Shugaban babban asibitin Aidar Kibram Gabir Salasi ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa an kai wani hari a wani yanki da ke kusa da babban asibitin Makele da yammacin ranar Talata. Ke dai har yanzu ba a san adadin barna ko waɗanda suka mutu ba. Kakakin gwamnatin Habasha Legisi Tulu da kakakin rundunar soja Kanal Getnet Adani da kuma kakakin Prime Minister Billini Siom da aka tuntuɓe su domin ƙarin bayani ba su ce komai ba. A yau Laraba, Rasha da Ukraine sun yi musayar zarge-zarge na kai sabbin har-har a kusa da wata tashar makamashin nukiliya da ke kudancin Ukraine, lamarin da ya jawo damuwar duniya game da tsaro a cikin rikicin. Zarge-zargen da ɓangarorin biyu suka yi shi ne na baya-bayan nan a cikin makonnin da suka gabata suna nuna yatsa dangane da har-har da aka kai a kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporozhye, kuma sun zo ne a daidai lokacin da masu sa ido na Majalisar Ɗinkin Duniya ke kan hanyarsu ta zuwa wurin domin gudanar da bincike kan tsaro. Tawagar hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta tashi daga birnin Kyiv a yau Laraba tare da Darakta Janar na IAEA Rafael Grossi, wanda ya ce tawagarsa ta samu tabbacin za su iya gudanar da ayyukansu. Kamfanin Gazprom na Rasha ya dakatar da samar da iskar gas ta muhimmin bututu mai zuwa Turai a yau Laraba a wani mataki da ta sanar don da farko domin gudanar da ayyuka. Mikhail Gorbachev, wanda ya jagoranci rugujewar tarayyar Soviet kuma ya taimaka wajen kawo ƙarshen fargabar yakin cacar baka na shekaru da dama, wanda ya samu lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel, ya kuma fuskanci kiyayyar miliyoyin 'yan ƙasar Rasha na tsawon shekaru da dama sabili da rudani da rugujewar ƙasa mafi girma a duniya ta haifar, ya mutu yana da shekaru 91. Babban asibiti da ke wajen birnin Moscow ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na TASS cewa Gorbachev ya mutu a daren Talata bayan ya sha fama da jinya mai tsawo. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa a cikin wani sakon taziya da ya wallafa a shafinsa na Telegram a yau Laraba cewa Gorbachev ya fahimci buƙatar sake fasalin tsarin Soviet kuma ya yi ƙoƙarin ya bada nasa hanyoyin magance matsalolin gaggawa. Putin ya ce Gorbachev ɗan siyasa ne kuma dattijo ne wanda ya yi tasiri sosai a tarihin duniya, ya jagoranci ƙasar ma cikin wani yanayi mai sarkakiya, sauye-sauye masu ban mamaki da manyan manufofin ƙasashen ƙetare, ƙalubalen tattalin arziki da zamantakewa. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a cikin wata sanarwa da yammacin jiya Talata cewa Gorbachev mutum ne mai matuƙar hangen nesa.
An jima kaɗan Baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kungiyar agaji ta Red Cross ta ce ya zuwa yanzu sama da mutane 25,000 suka bata a Najeriya, kuma daga ciki yara 14,000 ne. A halin da ake ciki, ƙasashen Afirka na fama da matsalar tashe-tashen hankula, lamarin da ke tilastawa dubban mutane ciki har da mata da yara neman mafaka. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta haɗa mana.
A yayin bikin tunawa da ranar mutanen da suka bace ta duniya, shugaban kungiyar ta Red Cross a Najeriya, Yan Bozon, ya bayyana cewa adadin mutanen da suka bace a ƙasar na daɗa ƙaruwa, lamarin da ke buƙatar agajin gaggawa daga ɓangaren gwamnati.
Nigeria, unfortunately, has the largest number of missing persons ever registered.
Yace a Najeriya kaɗai an samu adadi mafi yawa na mutanen da suka bace waɗanda kungiyar mu ta Red Cross ta tattaro daga cikin ƙasashen nahiyar Afirka tun tashin hankalin da aka fuskanta a shekarar 2009. Sama da mutane 25,000 ne rahotanni suka yi nuni da cewa sun bata. Kazalika rahotannin sun yi nuni da cewa an samu ƙarin adadi na mutane kusan 2,000 da suka bata sakamakon rikice-rikice da aka fuskanta bayan watan Janairu na shekarar 2021, kuma ana ci gaba da samun ƙari da adadin mutanen da
ke bata.
Shugaban ya kuma ƙara da cewa adadin da aka tattaro bai kai yawan mutanen da suka ɓace ba a ƙasar, lamarin da ke nuna da cewa akwai aiki nan gaba kan yawan mutanen da ke ci gaba da ɓata musamman yara ƙanana. Yace ina son in ja hankali kan cewa wannan adadin da aka samu ya matuƙar nuna musamman irin raunin da yara ke da shi wajen ɓata akan manya a Najeriya da kawo yanzu ke ci gaba da fama da tashe-tashen hankula. Hukumar kula da ayyukan jin ƙai na jama'a a Najeriya ta bayyana cewa ba shakka adadin mutanen da suka bata ya zarce yadda rahoton kungiyar Red Cross ya bayyana, kamar yadda babban sakataren hukumar Dr. Sani Gwarzo ya shaida.
Abin da yake ƙasa yayi ninkin baninkin na wannan adadi da aka gani. Wannan adadin wanda suka kawo rahoto ne ka tabbatar da cewa akwai mutanen da dan wasu wuta ba su ma san inda suka yi rahoto ba. Saboda haka zamu bi diddigi in Allah da kafin ƙarshen shekarar nan ne muku kalubale ɗan jarida ku taya mu faɗakar da jama'a duk wanda ya ji ko ya gani ko kuma zai same shi Allah ya kiyaye aka samu wanda ya bata a danginsu to a zo a kawo bayani yadda za mu ci gaba da bin diddigi har sai an gano mutumin nan da ransa in Allah ya yarda in kuma ya mutu a ɗauko gawarsa a nuna wa mutane in ma ba a ga gawar ba a gaya musu ƴan uwansu su kwanta domin hankalinsu ya nutsu cewa ga dai abin da ya samu nan uwansu.
Kazalika ya yi ƙari da cewa tuni ministan kula da ayyukan jin ƙan al'umma ta ƙasar ta ba da umarnin ƙirƙiro da wani ofishi da zai na kula da dukkanin lamuran da suka shafi mutanen da suka bata a kasar.
Minista ta Hajiya Sadiya Umar Faruk ta ba da yardarta cewa a kirkiri sabon ofishi a ƙarƙashin ma'aikatanmu wanda dimin da'imin awa 24 aikin wannan ma'aikacin ne kula da yanayin yaƙi da wato haƙƙin da kuma nemo wa'annan mutanen da suka bata. Sannan za mu fito da jadwali wato work plan na aiki wanda za a ci gaba da wannan fafutuka ta nemo wa'anda suka bata ko kuma kare haƙƙinsu. To idan aka yi haka shine za a ringa zuwa duk shekara a ce ga inda ake da ga kuma matsayin da aka cimma yanzu ga kuma abin da za mu ƙara ginawa a kai.
A halin yanzu Najeriya ke kan gaba a jerin ƙasashen Afirka da adadi mafi yawa na mutanen da suka ɓace. Mafi yawan lokuta dai iyalan waɗanda suka ɓata kan kasance cikin ƙunci da tashin hankali sakamakon rashin sanin tabbas na halin da ƴan uwansu ke ciki. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiyya Hamza da Ibrahim da wannan rahoto. Ana tare da ni da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa Facebook da Twitter da kuma Instagram. Yanzu ku ga Baballe da ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Laraba Prime Minister Japan Fumio Kishida ya ce jam'iyyarsa mai mulki za ta yanke hudda da Churchill Unification biyo bayan wata badakala da ta haifar da kisan tsohon shugaba Shinzo Abe a watan da ya gabata. Kyakkyawar dangantaka tsakanin mambobin jam'iyyar Liberal Democratic Party ta Kishida, wanda da yawa daga ciki na bangaren Abe ne da Churchill da ta samu asali a Koriya ta Kudu, ta bayyana tun lokacin da aka harbe Abe har lahira a lokacin da yake jawabin yakin neman zaɓe a watan Yulin da ya gabata. Wanda ake zargi da aka kama a wurin da lamarin ya faru ya shaidawa 'yan sanda cewa ya kashe Abe ne saboda alakarsa da Churchill. A cikin wata wasiƙa da kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya gani da kuma shafukan sada zumunta da ake kyautata zaton nasa ne, dan bindigar da ake zargi ya ce ya yi imanin dumbin gudunmuwar da mahaifiyarsa ta ba Churchill ya lalata rayuwarsa. Wasu 'yan kasar Japan sun bayyana fahimtarsu har ma da tausayawa yayin da cikakkun bayanai kan rayuwar mutumin suka bayyana, wanda ya haifar da tasiri mai zurfi ga jam'iyyar siyasa da ke mulkin Japan kusan ba tare da katsewa ba tun bayan yakin duniya na biyu. Yau Laraba birnin Kwanjo na kasar Sin ya gindaya waɗansu sharaɗa da suka shafi COVID-19 a sassan birnin, wanda ya bi sahun Shenzhen na yaƙi da hauhawar cutar a yankin, lamarin da ya janyo rashin tabbas kan kasuwanci da kuma rayuwar yau da kullum a cikin manyan biranen biyu da ke kudancin kasar Sin masu ƙarfin tattalin arziki. Da yawa daga cikin manyan biranen kasar Sin sun ƙara tsaurara dokokin kullum COVID-19 a wannan makon, lamarin da ya shafi ayyukan miliyoyin mutane. Bisa la'akari da bukatun daidaita bukatun tattalin arziki tare da ƙoƙarin shawo kan kowane ɓarkewar cutar, hukumomi sun ce hana zirga-zirgar zai ɗauki kwanaki kaɗan, ko da yake wasu ƙananan birane sun tsawaita dokokin kulle a farkon wannan watan. Manufar ƙasar Sin da ake kira COVID-0 ya sa ita ma ta fito kamar yadda sauran ƙasashen, sannu a hankali ke fitowa daga dokokin kullen coronavirus duk da irin asarar da tattalin arziki mafi girma na biyu a duniya wanda yake tafiyar hawainiya. Kwanjo, birni mai kusan mazauna miliyan 19 da ke kusa da Hong Kong, ya bayar da rahoton waɗanda suka kama a yankin 5 a ranar Talata, amma hukumomi sun umarci wasu yankuna a wata gunduma da su rufe rufaffun wuraren shakatawa da na cin abinci a gidan cin abinci har zuwa ranar Asabar.
A gaida Baban Lai da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu. Yayin da batun satar mutane da garkuwa da su don samun kuɗin fansa ke ci gaba da zama babban ƙalubale a Najeriya, mutane da dama ne ke zargin cewa rashin hukunta masu aikata wa'annan ta'annatin yadda yake ko kuma daidai da laifinsu yana cikin dalilin da ya sa matsalar take cigewa a ƙasar. Shugaban jam'iyyar NNPP Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya bayyana a hirarsa da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Ali Mustapha Sokoto cewa dole ne doka ta yi aiki a kan duk wanda aka same shi da laifi daidai da abin da ya aikata.
Ai, kamar kowane masu laifuka dole za a bi doka ta ƙasa, kuma za mu ƙarfafa hannun jami'an tsaro wajen koyar da su abubuwa na rigingimu ko yaƙi irin na zamani. Za a so musu kayayyakin aiki, za a zura ido a kansu, wanda yi daidai a ce ya yi daidai, wanda yi ba daidai ba a gaya masa ga abin da yi ba daidai ba, kuma a tabbatar da cewar bai sake irinsa ba. Dukkan wannan matakai da ya kamata a ɗauka, da yawa yanzu ba a ɗaukarsu.
Dukkan ma'aikatan tsaro sun taɓa zama ƙarƙashin ka lokacin da kake ministan tsaro. A yanzu ana zargin cewa wasu daga cikin abubuwan da ke sa waɗannan abubuwa suna saboda munkudan kuɗaɗen da ake karɓa, kuma ana zargin wasu ma'aikatan tsaro da cewa take da suna da hannu a cikin abin. Kana jin akwai hannun ma'aikatan tsaro a cikin wannan abu?
To, ba zan iya tabbatarwa da haka ba, amma zargi ana nan ana yi. Amma dai abin da yake akwai shi ne kowa ya san babu sakamako mai kyau, kuma aikin gwamnati ce ta duba ta ga cewar me yake faruwa, kuɗaɗen nan ko nawa ne ita take ba da su, kuma tana da hannu dama da yawa wanda za ta zura ido daga cewar duk yadda za a yi wa'annan kuɗaɗe da ake bayarwa sun je guraren da ya kamata. A biya sojoji musamman wa'anda suke aiki na ƙasa, a biya su haƙƙinsu.
Ya batun yawan sojojin sun isar da su ma'aikatan tsaron da 'yan sanda duka su yaƙi abinda ake fama da shi yanzu?
To, da yawa mutane suna cewa a ƙara, amma kafin a yi ƙari ma wanda za a iya yin ƙarin a tabbatar da waɗannan din suna yin aikin su, a dogar da su wajen training, wajen yadda za a koya musu aiki, kuma a tabbatar da cewa an ba su ƙarfin gwiwa na yanda yake zana kula da harkokin rayuwarsu da ta iyalinsu da ta kayan aikinsu da dukkanin abin da yake akwai, a daɗa jawo hankalinsu wajen kishin ƙasa da jajircewa da tabbatar da cewa mutum aikinsa ya iya shi kuma ina yin sa.
To wannan ya kai mu ga magana ta matsala ta biyu da Najeriya ke fuskanta, cin hanci da rashawa, wanda shine na fara tabawa game da zargin da ake yi wa su ma'aikatan tsaro din. Wasu na cewa zai wuya kuma ba zai yi ba a iya yakar aƙidar cin hanci da rashawa a Najeriya. Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, idan ya zama shugaban Najeriya zai iya yakar ta, kuma ya za ka yake ta, za ka iya?
Gaskiya waɗansu za su iya cewa yaƙi da cin hanci da rashawa abu ne mai wahala. Ina tabbatar maka da cewa ni a fahimta ta ma yana da sauƙi, domin mun samu dama kuma mun gwada ta, kuma ta yi aiki, kuma mun ga sakamako mai kyau musamman aikin da muka yi a Kano da kuma ma defense ɗin da kake faɗa. Dukkanin abin da ka ga ma'aikata na gwamnati suna yi, wanda ake cewa civil servants, har da ma masu jami'an tsaro da duk wanda ka sani yana da alaƙa da shugabanci. Idan shugabanci ya bar abu sasaka kai, kowa ma sai ya zama ba shi da gaskiya. Ma idan aka zura ido, aka kuma amfani da dama irin na na'urorin zamani da abubuwa wanda ya dace da kawo tsare-tsare wanda suke na zamani, na tabbata abubuwan da suke faruwa da yawa ba za su faru.
To Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso kenan a hirarsa da Ali Mustapha Sokoto. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fare wada harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararin bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin Arewa a yau, za mu sake taɓo lamuran tsaro ne, inda damuwar ke ƙara ta'azzara har ma a zagayen babban birnin tarayyar Najeriya, wato Abuja. Shugabannin ƙungiyoyi da masana tsaro na bayyana yadda suke ganin za a samu maslaha kan wannan babban ƙalubalen.
Arewa zumun ta samu dusai nishaɗi, sai sharhodiya, sai alfahari da yawan kwafi.
Da farko ga shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin Arewa, Nastura Ashir Sharif.
Yanzu wannan abu yana faruwa da wancan abu da ya faru a kan haka jirgin ƙasar nan, da wannan abu da ya faru na prison da aka karya, da yanzu wannan abu da ya faru a titin Buhari da ake cewa an farmaki tawagar jami'an tsaro masu kula da tsaron waɗannan hanyoyi, an kashe ko mutum uku ko wani abu makamancin wannan abu. Wannan fa duk fai na ana yin sa ne fa a kilomita da bai fice 10 zuwa cikin garin Abuja ba, ko 15 da na kugun da wannan abin da yake faruwa. Kaga kenan babban birnin tarayyar ƙasar ma yana cikin fargaba kenan. Banda ma wannan, a ce har waɗannan mutanen da ake kallon kamar wai wasu wai ƴan tagajen-tagajen ne, a ce har suna bada, suna ikirarin ma za su farmaki shugaban ƙasar ko za su saci shugaban ƙasar kansa. Ai wannan ba ƙaramin musiba bace a cikin ƙasa. So da aka kaga abu ne na tada hankali da ya kamata gwamnati nan ta tashi tsaye ta san mira ta akan wannan al'amari. A to ina tsira a ciki, a nan live cam aka tare wani da wajen ƙarfe 10 aka zo aka samu mutane suna zuwa suna sai da kayayyaki da masu nama, aka tare su da bindigogi, aka yi robin ɗinsu, aka kwace kuɗansu, aka tafi. A cikin Abuja ne wannan. Sannan wannan abu da aka yi na kuje da waɗannan mutane da aka farmaka, da farmakar wannan abu da aka yi a Niger, sai da kashe sojoji masu mugun yawa irin wannan, ya za a aikace Abuja tana da tsaro? Akwai tsaro a cikin Abuja. Fadda shugaban ƙasar, wanda duk abin da ya shigo cikin wannan gurin shi ke na ƙasar an ta shiga cikin wani hali. Sannan abin takaici a ce wai cikin babban birnin tarayya Abuja, kan titin gidan shugaban kasa ba wutar lantarki, titin da zai kai gidan shugaban kasa wanda majalisar kasa a nan take, babban alkali da manyan kotunan kasa a nan take, ga gidan shugaban kasa, ga ofishin sakataren gwamnati, duk akan wannan shawsha garuwa din suke. Saboda haka har a ce a cikin garin Abuja ana tara mutane ana kwace musu motoci, to ina maganar tsaro yanzu a nan gurin? Sannan yanzu tsakani da Allah, yanzu ina maganar zancen jami'an leken asiri a kasar nan? Ya kamata ce wani abubuwan sun faru, jami'an leken asiri ba su ba da labarin cewa ga abin da ake yi ba? Kulle yau mun kakula sai an yi abu irin wannan na tada hankalin kasa, sai su je sai su rubuta wani report, sai su ce an shirya 'yan ta'adda za su farmaki guka za don a ɗauke hankalin mutane. Kuma zancen na ƙarya ne, ba haka yake ba? Kuma me amfanin ka sami intelligence, wato bayanai na sirri na cewar masu ta'addanci za su yi wani abu na rashin, ba ka iya maganta abin ba, to me amfanin shi labarin da ka samu, me amfaninsa? So da haka waɗannan jami'an tsaron ba da gaske suke yi ba, kuma sun maida abin kamar ka kasuwanci ce a gurinsu. Shi kuma saboda son zuciyarsa, duk inda shi yake son ka, to ba wani laifi da za ka iya hukunta ka. Amma ya kamata a ce waɗannan abubuwan sun faru, ana tsaye ana kallon waɗannan jami'an tsaron ƙasa? Ya kamata a ce ana tsaye ana kallon shugabanninsu haka? So da haka an fara kaiwa matakin da ba yadda za a yi dole mutane su kare kansu, kamar abin da gwamnan Katsina ya faɗa da gwamnan Zamfara. Gwamnonin na jihohi su haƙura su zo su haɗa su kafa wato rundunoni na tsaron kawunansu da al'ummarsu. Wannan shi ne kurin mafita yanzu. Wannan gwamnan tarayya dole duk ƙarfin ranka da haƙurinka dole ka cire hazzi daga kansu, ka cire zato daga kansu. Saboda ba da gaske suke kuma ba za su iya yi ba. Ko yaƙi ne tsakanin ƙasa da ƙasa wata uku ya saka shirya za, yanzu lokacin da aka yaƙin Biafra da cewa uji kuta ore da tare shi wata nawa aka yi, kwana nawa aka ji aka tare, aka ji aka shiga full blown civil war din da aka yi? Kullum ba su da azama, wato political will, kuma ba da gaske ake yin, ba da gaske ake shirin yaƙin nan ba, ba da gaske ake yi ba. Tunda su wannan gashi suna aikin a zahiri ana kallo, sun zo sun kasa gidan kurkuku da yake karfi yake babban birnin tarayya, sun ɗebe duka masu laifinsu sun tafi da su. Wannan propaganda ce ba aiki ba ne? An tare tawagar masu taron shugaban ƙasa sun tafi garinsa taronsa ya zai sallah, sun tare sun harbe mutane, amma wai wani zuwa na cewa wai na yaba soji wai sun kore su? Wani ai ma magana ba ce? Ba dalilin da za a ce har za a yi sakacin da za a farmaki tawagar jami'an tsaro masu tsaron shugaban ƙasa sun tafi taronsa? Wannan kuskure ne. Sannan ba gashi an zo an yi anan Buhari ba? Wannan propaganda ce, wannan abu ne reality gashi kana kallonsa. Sannan yanzu wannan 'yan sanin da aka ce an kashe a jihar Kogi ko an farauke su, ba gaskiya ba ne? Ga shabin ana yi, ba ga abin da aka yi a kan titin Jibiya ba zuwa Katsina? So da haka babu ba magana zancen propaganda a ciki. Kurin su dai ba a shirye suke ba, ko ba da gaske suke ba? Yanzu barin tambaye ka, da aka kashe mutane da suka taho daga Bauchi za su wuce Jos, aka kashe su, wa kaga an kama tun daga lokacin zuwa yanzu? Wa kaga an kama? Da aka je aka kone mutane a jihar Sokoto, aka sa aka kashe su aka kone su a cikin mota aka kun zo na abun, wa kaga an kawo hukunta? Dole gwamnoni su haɗu da al'umma a haɗa kafa rundunoni na tsaro, kamar yanda aka yi a Maiduguri wanda aka yi civilian JTF din nan. Wannan shine ba kato da gora ba, wannan na Maiduguri ai su ma an nemi ma musu makamai suna rikewa, kamar yanda a motar kun suke rike bindigogi, su ma wayannan bindigogi za a nema musu. Ya za mutun yazo yana yau da bindigogi manya ka bashi gora, ka ba wani gora ka ce zai faɗa da shi? Ai bindiga za a siya a ba mutane su rike su gadin garuruwan su, ƙauyukan su, karkaran su, titunan su kuma a shirye kuma waɗanda za su farmaki waɗannan mutanen da suka hana mutane zaman lafiya. Wannan ita ce magana. Amma in dai za a ce a zauna a ci gaba da jiran wannan tatsuniyar da ake daga nan Abuja, to za a zo a waye gari mutane ana ta kashe su, ba su da wani yimma, kuma ba su da wani abu da za su yi. Yanzu ka duba lalace da muka samu a cikin man fetur din. Ya ci ya zo ya karba taba shugaban da ya kara man fetur kuɗi a Najeriya irin sa ba. Sannan yanzu ya zo ya karkata abun ba ya ce ya saida. To idan da da gaske maganar tsaro ce ta kawo shi kasan nan, ai ministan tsaro zai dauka. Saboda na farko dai shi soja ne, abinda aka san shi da shi kenan. So da aka ministan tsaro ya kamata a ce ya zama, to bai zama ba. Ya kawo mace ne ba shi harkar tsaro, ba abin da yake, ba abin da zaka ji daga wai ba shi harkar tsaro, ba kamar san me yake ciki ba.
Alhaji Nastura da fatan za a samu saukin kalubalen. Shi ko masanin tsaro Dr. Yahuza Getso takaicin abubuwan da ke faruwa na zama da zulumi a kullum a arewa yayi da nuna rashin tashi tsaye na hana damar barci da ido biyu rufe.
Waɗansu abubuwa da shugabanni sukan yi a lokacin da suke mulki waɗanda suke na rashin adalci wanda zai sa wani ya haƙu ya ƙulu ya ƙuntata wato ya ƙulla cewar shi ko sai ya ɗauki matakin da ya kamata illa da haɗarin da yake tattare da wato jefa mutane cikin ƙuncin rayuwa da baƙin ciki da damuwa. Domin idan muka kalli halin da Najeriya take ciki yanzu za mu ga cewar akwai ‘ya’ya da yawa waɗanda sun san iyayensu na kwana da wuni da baƙin ciki sakamakon rashin isasshen kuɗin da za su kai su makarantar da ta kamace su don lalacewar harkar ilimi, sakamakon matsalar rashin wutar lantarki, sakamakon rashin kuɗin zuwa asibiti, sakamakon rashin adalci a abubuwa da yawa na rayuwa na yau da gobe. Saboda haka wannan wani abu ne wanda idan muka duba za mu ga cewar meye ma ya kai ga wato tawagar shugaban ƙasa wacce ta tafi daura hari a yankin Dutsen Mali. Sannan kuma muka dubi irin yadda aka yunkura aka kai hari a gidan yari na Kuje da kuma sauran har-hare da ake kaiwa can da can a sasanni daban-daban na kasar ba wai na arewacin Najeriya kawai ba. Tamkar saƙo ne da yake nuna gazawar gwamnati kuma da halin ɗarɗar da mutane ke zama da halin ƙunci da halin rashin kwanciyar hankali. Saboda irin wannan koda shugabanni suna tunanin cewar kamar shugabannin Najeriya a irin halin ƙunci da tsananin rayuwa da kullum mutane suke ƙara shiga cikin bala'i da fitina. Wannan irin waɗannan abubuwan suna iya faruwa koda fa kuma mulki ya kamata ku ɗauki darasi babba daga wannan abin da ya faru.
Mun gode Dr. Huza Getso, masanin harkokin tsaro. Masu sauraro, a nan za mu dakatar da shirin wannan makon. In Allah ya kai mu makon gobe, za mu dawo da wani sabon shirin Full. A madadin muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin, ni Nasiru Adamuel Hikaya da na shirya na gabatar. Ki ce wa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salakai sai fa kudin.
Ta gaida Nasiru. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Aminu Adamu kace assalamu alaikum muryar Amurka dan Allah ku ba mu dama mu jajantawa al'umma jihar Kano musamman yan kasuwar kantin kwari da iftila'in ambaliya ta shafa wanda ya janyo asarar dukiya mai yawa muna addu'a Allah ya maida musu da alheri da fata gwamnati za ta taimaka musu wajen canza ginin kasuwar zuwa ginin zamani sai kuma ra'ayin Ilyas Yakubu wanda ke cewa taron bunƙasa tattalin arzikin kasashen Afirka da ya hada da shugabannin Japan da ke gudana a ƙasar Tunisia muna fata kwalliya za ta biya kuɗin sabulu har da soso sai kuma sakon Bashir Mamman dan Inna Kadisau da Baffa Haruna Bajoga waɗanda ke jajantawa dubun dubatar al'ummar Najeriya waɗanda iftila'in mummunan ambaliyar ruwa ya shafa ta hanyar rushewar gidaje da gadoji da kuma uwa uba rasa rayuka.
To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
An kai hari ta sama kusa da wani asibiti a babban birnin yankin Tigray ji shugaban wani asibiti da ya karbi gawarwaki kasa da mako guda bayan ruguza yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na tsawon watanni hudu. A yakin da aka yi tun ƙarshen shekarar 2020, ƙungiyar 'yan tawayen Tigray TPLF da ke da iko da yankin da kuma gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed sun zargi juna da sabon rikici da ke kawo cikas ga tallafin abinci da ake matuƙar buƙata. A yau Laraba, Rasha da Ukraine sun yi musayar zarge-zarge na kai sabbin hare-hare a kusa da wata tashar makamashin nukiliya da ke kudancin Ukraine, lamarin da ya jawo damuwar duniya game da tsaro a cikin rikicin. Zarge-zargen da ɓangarorin biyu suka yi shi ne na baya-bayan nan a cikin makonnin da suka gabata suna nuna yatsa dangane da hare-hare da aka kai a kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporozhye, kuma sun zo ne a daidai lokacin da masu sa ido da Majalisar Ɗinkin Duniya ke kan hanyarsu ta zuwa wurin domin gudanar da bincike kan tsaro.
To da takaitaccen labaran duniya ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku je mu ɗauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baban da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya bada umarni, sai kuma Alfredo Santos da ya wato injiniya mu na wannan lokacin. Baba ya ku makeri ne nake sallama da ku daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.